Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan cin amana a auratayya. Sauraronmu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai ku gyara zama ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Sauraronmu za mu fara ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana, inda za su tattauna akan maudu'in namu na yau, wato cin amana a auratayya.
To mai sauraro, barkanmu da sake hadewa a cikin ajin mu na yau da gobe. Yau dai za mu ƙara tattaunawa ne akan abin da ya shafi zamantakewa na aure. Za mu leƙa ne mu ga irin halin da ake ciki, ko in ce halin da ma'aurata suke ciki yayin da aka samu miji ɗan leƙe-leƙe. Shin wani irin hali mace take shiga, wani irin damuwa ko kuma ƙalubale take fuskanta a lokacin da mijinta ya ce ya iya hange-hange? Neman mata ko ana batsa da su cikin waya, ko ma dai ta kowane hanya na mijin yake bi, za mu ji. Sannan kuma a cikin ajin namu muna tare da maza inda za su gaya mana dalilin da yake sawa ake shiga wannan harka, da kuma shin sun ma san menene damuwar matan nasu da suke ci gaba da harkar ba tare da nuna damuwarsu ba ko kulawa. Barkanku da zuwa cikin wannan fili namu. A yau muna ɗalibanmu ne kamar Amina Suleiman, Ms. Bahu Ishaq Abbas, Muhammad Usman Ada da kuma Asma'u Idris, wanda za mu tattauna da su. ‘Yan aji ku biyo mu. Yayin da aka ce an yi aure, an shigo da mace cikin gida, an zauna, akwai irin wannan yaddan da ake kafa tsakanin miji da mata, inda suke tunanin ba za a taɓa cutar da ita ba, kuma ko da yana da buƙatar ya ƙara mata za ta yadda. Da inda za a bata zaɓi, za ta fi son a ce a gida ne take karawa da matar da mijinta yake nema, fiye da a ce tana waje. Wato an ce shedanin da ka sani da kake gani a cikin gida, gara makashi da waliyin da kake tunani yake waje, tunda baka san me ke faruwa ba. A yawanci dai matan su suka fi cutuwa. Amma fa za mu je daga wurin mazan, me yake kawo dalilan ma da yake sa namiji ya fara hange-hange da leƙe-leƙe a waje?
Alhamdulillah, wannan shiri ne mai amfani kuma mai ƙayatarwa. Farko dai kafin fara taɓo me yasa maza ke leƙe-leƙe, abu na farko da za mu fara dubawa shine lokacin da aka kafi ma a yi auren, lokacin da za a yi auren ko kuma aka haɗu a waje. Ina maganan na farko kenan, namijin da bai da mata nake wannan maganan. Lokacin da aka haɗu za a yi aure, za ga cewa ana tattaunawa, shi namiji ya faɗi kaza, mace ta faɗi kaza. To duk daga irin waɗannan dai hirarrakin da ake yi kafin a shiga gida, to yana haifar da waɗansu al'amura da in an shiga cikin gidan kuma zai zamanto abin ya zama akasi. Saboda a waje an riga an zayyana abin da zai yi da wanda ba zai yi ba, ba don kuma ba don a samu wannan baiwa Allah a sa cikin gida. To da zaran ku an samu an sa cikin gida, ana cikin lobayya, na jin dadin juna ana zaune kowanne na jin dadin juna ana ta tafiya dai an samu shekara ɗaya biyu da abubuwan sun samu canzawa shi namijin bai samu irin abubuwan da da yake samu
wannan kulawan kenan da yake saba
kulawan nan da ya saba tun farko wato kin san da zaran haɗa ana san juna din nan naka shiga cikin gida ba abin da ba za a yi ba su wasanni ne su me da sauransu duk za a yi abinci ma gani a lokaci tana dafa kai ma kana dafa
eh ana tare
ana tare ana dan tare
ko lokaci ma ce a huta yau ba girki
yauwa ba girki ake yawar gida ki kwanta abin nan amarya ki kwanta ki huta abin to da zaran ka samu shekara biyu uku abuwa suka soma zama a takure
ga ya'ya ga hidiman gida
kafin ma ya'yan ma abuwa duk suna dan takura dai kadan kadan kafin ya'yan ya na dan jin dadi
haka ne
to da zaran an ci an samu issue daya to abuwa suna dan daurewa kin san Allah ne zai jarrabe ku ya ga cewa a sannan da kuka nuna waje tsakanin juna kun so juna ne dan Allah ko kuma akwai wata manufa kila manufan nan da kike ita matar ta duba shi kuma kila namijin akwai abin da ya duba a jikin macen wanda ya sa shi ya je nemo ta cikin gida to da zarar yazo yana samu wani abin da farko yazo kuma ba ya samu wani abin zai ce a me yake faruwa ne
dai haka dan wani canji shi namiji sai ya nemi mafita a wurin sa
wato in ya duba dai abin nan da baya samu ina fata kina gane yauwa ta so mu juya mai baya tana yi mai wani irin dan yanga yanga da ba a yi mai yanga ga waje kai mai yanga kuma cikin gidan zuwa wani ne kuma na yanga irin duk abubuwa da baya samu cooperation in ya ce kaza gaba za a yi ba yi kaza
wato tana yawa
yauwa tana kawo mashi irin gosulo har ta sa shi dai
to ai to gashi nan yanzu sai su ba mu labarin ku me yasa kuke kawo gosulo ne mata gashi nan an ce kuna yawa shi ke kawo dalilin ma da ake dan zuwa a dan leko waje
ita mace ai ƴar yanga ce
to
ita mace sunanta kenan ma yangar kuma shi in bai ga yangar nan ba ai ba zai kai kashi
to ai an ce kuna jan aji ne da ya kuma har ya kai ga yatsinki
yauwa to kuma wani lokaci ke a mace da ana miki komai ana yi tare aka dawo duk abin da kike nema ba kya samu to ina kika ga maganar haɗin kai
da ya san miki yawa
ga shi kin ga lokaci soyayyen nan da kuka yi kin san an ce dan fari yana dauke soyayyar uba
to wato da an fara haihuwa kin gane
daga an fara haihuwa zaki ga attention dinki zai rabu kashi biyu
to me yasa kuke haka
tsaya abubuwan da kuke yi da tare da shi sauran saboda hayaniyar yaran nan ba zai zauna a gidan ba baddan ta na kuyi aikin nan tare sai a baki da aikin a baki da tarbiyar a baki da ƴaƴa to yaushe kika gama da kanki kika zo kika yi na yara kika zo kika yi na shi kika zo kika yi na cikin gida
kenan rayuwar soyayyen ku da kushewa take a daidai lokacin da ya fara zuwa
to kin san dalili
ta dan Bahaushe
zan yi magana nan
wurin
zan yi magana ina ba zan tantar
ba tun da kin tabo shi bari ya bada ansa
yanzu ya barin bada ansa kin ga ta kawo magaran cewa da zarar an samu haihuwa sai abubuwa su ja baya to me yake sa abuwa ke jan baya
to me yasa ba ku tambayan ma
ina ba banda nadira ba
a ina son dan kawo kalma ce guda
to fada mana kalma
yauwa kalma ɗaya da zan faɗa shine lokacin da ake wannan tafiya ana aiki tare aka samu wannan yaro ko yaro ya soma wayo da zaran shi mijin ya bada umarni to yanzu ita matan ma za ta daka maka tsawa to tsakanin da yaro da ita uwa to waki wa za ji umarnin sa
kenan
kinga a nan lokacin shi kuma sai ya yi waje
magana wai a ce ta daka maka tsawa sai dai da mace in ba ta da tarbiyya amma mace mai tarbiyya maganar ta daka maka tsawa ba ta taso ba
gaskiya
amma a lokacin ita tana neman haɗin kanka 100% saboda da daga kai sai ita sai gidan nan aikin gida dai nata ne kuma kuna yi tare da ita ko to saboda yanzu an samu karuwa kukan yara nan ya kore ka daga cikin gida
kinga
aikin
gida ba zai iya daukan wannan abu
ba zai dauke kukan yaro ba zai dauki renan yaro ba namijin Bahaushe kenan
Amina kina da jin irin damar wanda ake tafka a cikin wannan ajin namu amma ba ta bangaren ku ko kan ce ku ba ku damu ba in dai saboda kar a muku kishiya ne da ya kawo ta gida gara sai ya ce waje kun bashi lasisi kun ce da kishiyar gida kun ce gara ta waje kun gwammace shi ya je ta tsallan shi a can waje ku dai ka a kawo muku wata a matsayin kishiya a cikin gida shi ke sawa su je su kishi a nan su a waje
a mutanen yanzu kenan to maganar kishiyar waje da ta gida gara ta gida kowa ya sani saboda ta wajen nan ita ne kazanta ba ta gidan ba kuma idan ya fita wajen nan baka san me zai dauko maka ba kuma kaman maganan da yayi ce akwai dalilin da kake aure wannan kallan maybe yanayin jikinka wani kyanka to akwai abubuwan da duka suna kodewa wannan kallan asali wani addini wasu na kodewa amma ka aure ta dan Allah dan san da kake mata kuma da zarar mace ta fara haihuwa namiji sai ya ja baya duk yanda zake kokari yanda take kulawa da shi da ta kula da shi yanzu tana kokari amma dole ta raba ta ba wannan yayan nata ta fara
dole suna da haƙi
to shi kuma namiji kullun yana so ne ki ba ije danki kula shi yanda kika san karamin yaro
to ai shi ma an ce wai yaron ne
sai ya hakura
a wurin ki ai shi ne babban da eh sannan kuma da aka haifa su ne suke biyo
ba to dan ki ga haifa ya zaki da shi
to dan shi ne ko
eh ji a ba shi kula
sai ya taya ki ku kula da wannan dan haka kamata ba wai ya kushi ba ya ce kuma da ya auro ki ya ga adan da kike yi amma kuma kin shigo ya ce bai da kudin sayan miki kayan adan kuma ya ce ba ki ado zai ga wata a waje je lego
Miss Bahu, kana jin abin da suke cewa sun ce kuna kishi da ƴaƴanku ne kawai abin da yake faruwa kenan da za ku tallafa musu da kun gansu a yanda ku gansu a sisina na yi dinsu.
Wato gaskiyar magana shine dukkan su sun yi magana mai muhimmanci. Rayuwa a tayya yanzu ta zama abin ta zama. Sai dai abin da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma ni duka a cikin wannan tattauna da ake yi inda hankali na ya kai shine wato kafafan yada sada zumunta na zamani sun taka rawa muhimmiya wajen haifar da namiji ya dinga leke-leke a waje
to wato sun sauƙaƙa hanyoyin yin hakan
yawa a dalilin da sanace haka shine muna munga da iyayenmu suka yi na magabatan mu da suka yi aure wani ma bai ma san macen ba za a da suna har su ko yaji ba ta yi kuma ba zai taɓa daga mata ya tsaba amma a yanzu ba da kun yi soyayya kamar yadda Asma'u da Amina suka ce an haifi yaro na farko sai da namiji ya fara ganin cewa kamar an kawo mai wata larura cikin gida sai ya fara hangen mace a mata a waje to da a ce shi namijin ya san daraja mata da ya aura ya yi haƙuri kin gani ya ɗauki auren sa da namiji daraja ya ɗauki masa daraja wataƙila da ba kai ka haka ba tabbas na yadda mata suna da yin wayo suna da rashin kunya kuma kuma wani abu ka haka ba wannan kafafun ya sa da zamantar na zamani shi ke taimakawa suke
wato suna samun wa'insu bayanai kuma da idan suke buɗe
yaran bare da shi ta tambaye mijin ta wani abu bai da shi wataƙila idan ja yana kashe mata naira naira da to ga shi da ita ga yau in ga dai ba ta kasu ba kai kana in ba samu ba shi kenan sai a samu matsala
to amma malam shine zai kai kai yin leke-leke a waje
zai kai shi ne a to ai leke-leken kin gane suna ya tara
haka ne
yasa na faɗa haka me yake haifar da wannan leke-leken kuma mun riga mun kawo ko ba haka bane
mun kuka ce rashin kula da kuke samu daga wannan
mata yawwa idan kika duba mace
an canza muku
a'a mace ita yadda kika san karamin yaro
ita ma
yarinya
yarinya kai zance gani haka take saboda haka abinda zamu duba nan shine ita mace lokacin da kaga tana maka wasu abu halaye wanda kuma musulunci bai addini bai yadda ba shara ba ta yadda ba to daga nan fa wani lokaci wannan miji sai daga nan zai fara leke-leke
amma ya kamata ya zaunar da ita ya tambaye
ina zuwa tsaya zan kai ki wata matar zaki zaunar da ita ci zaki mata nasiha zaki ko kai ne wane ne ko zaka mai da kai na kaza zan dauki wannan nasihar ba
suka faɗi wannan
in ka gaji dan ka gaji ba ni takada yawa kuma na ji su suka fi yawa to amma a waje duk bai wannan ba fa sai da yawa sai da aka shiga cikin gida to me yasa su da suke yin haka ba sa tunanin cewa wannan zaman da za a yi zamani na tsakani da Allah sannan ba sa tunanin cewa a wannan tafiyar Allah zai jarrabe su to ba sa wannan tunanin
Shela, ta shamaya ta shi duma.
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To wannan kafin dawo mu san kai ma daga bangaren ku kuma zan kuna tunanin cewa kuma akwai hukuncin da yake hawa kanku idan kun yi leke-leke. Bari mu ji tabbata bangaren matan mu ji wai shin bari mu fahimci ma wani irin hali mace da ta san mijinta yana leke-leke take shiga. Ma'ana idan mun ce ba leke-leke muna nufin yana biye-biyen mata.
Mata fa ba ciwon da ba sa yi. Wasu zaki da sun haukace, wasu sun shiga shaye-shaye saboda kin san wani abu ne ko hakuri yayi karanci. Abinda zaka yi hakuri da shi a da yanzu ba zaka iya hakuri da shi ba
saboda
a bayyane yake. Kuma yanda ake ci, yanda mata suke cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne, to a da kenan. Yanzu sai dai macen ta kara kuntata miki, ta kara miki wani ciwon da kike da shi. Kin gane nufi na shi ne, kin gani ai suna fitowa a yanar gizo ga su nan, wata za ta ce ta ga wani mijin kawarta ne ba ko mijin ɗan uwarta, amma in ta ga tana son shi duk yadda za ta yi. Amma
sai ita za ta yaudaro shi ma kenan,
ita za ta yaudaro shi ya neme ta, kuma za ta sa ke ki gani.
Kawai ta da miki da hankali,
dan ta tada miki da hankali. In haukacewa zaki yi, ki haukace. Ita dai burinta ki bar gidan, burinta kenan. To zaki ga wasu sun haukace, wasu sun kama
shaye-shaye.
Su ina ruwansu? Su ba abin da ya dame su, mazaje na yanzu su ba abin da ya dame su inda ta ruwa shi kenan. Shi dai kawai shi soyayyen nan yanzu shi yake bauta ma ƴaƴa, kuwa yanzu su sun ce juyawa ma suke nema.
To maza yanzu ba sa son haihuwa.
Ba sa son haihuwa.
Lobanya kawai suke.
A yi soyayyen nan, ita tsara ragen soyayyen nan kuma ba zai yiwu ba.
Kina ji an ce lobayya suke so, ku kuma kun zo kun ce kun dan abin da ya kamata ku yi dan na kulawa, kun ki ba su kulawa, kun ki tarayyar su, suna son a yi shaharuka a gida, kun ce ku ba za ku yi ba. To yanzu kuma sun ce bari su leka waje, kun ce sun muku laifi, da wani za su ji?
Kamar da yanda Asma'u ta ce, kawa ko ƴar uwanki ma za ta iya ganin mijinki, ta ji tana son shi, kuma duk hanyar da za ta bi sai ta neme shi.
To ke yanzu idan haka misali ya faru da mace irin haka, wani irin tunanin kwakwalwa take gaya mata, wani irin matsala take shiga?
Ba abin da bai raya mata da zuciya da kwakwalwa, ba tunanin da bai zuwa mata, ko ciwon zuciya ne ya kama ta. Kamar yadda Asma'u ta faɗa, wasu shaye-shaye mafi yawa ma shaye-shaye suke, suna ganin in sun yi shaye-shaye ba za su ji wannan damuwan ba. Wasu kuma shi zai sa su a nan wannan abin, su dinga ma namiji rashin kunya, me kwan su jawo hankalin shi. Shi kuma abin da
amma hankalin nasa na jawo ne an dan taba.
To gaskiya baya jawuwa in yayi nisa,
musamman matasan yanzu.
In dai yayi nisa a waje kan bai jawuwa. Kuma abin da zai dan samu ya kawo mata ita da ƴaƴanta shikenan, ya bari kenan. Kinga wani babban damuwa ne, saboda kwancin tana karbe,
tana can tana cin shawara
ma, kuma ba mamaki ma kudin ta gani na mijinki kuna zaman lafiya, ta ji kawai bayan take so a rayuwarta sai shi.
Ina za ci hankali ya jawo ko? To ya ake ta ja hankalinsa a waje har suka shiga gida, sannan a gidan kuma tana jan hankalinsa? Ya aka hankalin ya juye
baya, wato ta daina jan hankalin
nashi, ta daina jan hankalinsa.
To kin dai ji an ce laifin
kullu, duk abu da aka ce na shedanci kin san da ban yake.
Wai ku me yasa kuke da saurin karaya ne? Ta waccan macen da ke wajen ba irin ku bace mace,
amma shedani ya ce
kila ka ta tsoron.
Ai kin ga sun yi maganan kafafun sada zumunta na zamani, na ga miki suna haifar da akwai irin waɗannan abubuwan kusan kashi 80
sai. Wato tun kafin ka kuma macen ta sani an riga an yi nisa,
sannan shi namiji zuciyarsa zuci, wato namiji na son kulawa kamar yadda mace take son namiji mai kulawa. Da zaran namiji ya rasa wannan kulawar da yake samu a wajen mace, to da zaran ya fara tunani ai na ga wata wuce kaza, na ga wata kaza, na ga wata kaza. Kuma matan yanzu ku yi hakuri, suna da girman kai, addini bai shige su ba, saboda kai su lukusa su nemi afuwa ko su jawo hankalin mazajen su, ba su iya wannan ba. Da zaran aka ce yau an riga an dora miki aure da wannan, in ya rike san cewa yana yin addinin sa yadda ya kamata, to dan ya miki fada ko dan kin lukusa kin gida shi a cikin gida, ko kin mai biyayya ba saba bane ba.
To amma mazan suna son haka, dan wani lokaci matan sukan yi korafin cewa namijin da suka fi mishi biyayya su kuma namijin shi ya fita.
To gaskiya magana shine duk namijin da ya fita ya nemi aure ya auri mace, to gaskiya in musta ne wani biyar sai ya saurara mata. Sai dai in ko namijin za a kamo hannunsa ne a kamo dan kawa a hada su, wannan ba san darajar aure ba, na yadda da wannan.
To yanzu dai duk wannan matsalar shine aka fuskanta musamman a cikin rayuwar matasan maza da mata. A yayin da ku matan kuke korafin cewa mata ne yan uwanku suke ƙara ta'azzara abin na wato janye ra'ayin mazajen ku daga gida. Wanda kuke ganin ku kuna iya bakin kokarin kurin kyautata musu da tarairayar su amma ba sa gani. Su kuma mazan suna korafin cewa abin fa ya ragu. Gaba daya kun juya hankalinku ga yara da kuma kula da sha'anin gida. Ke kanki ma baki kula da kanki wala na raki bashi kula da yake nema. To amma yanzu ya za a yi
menene ma social media
gashi kuma kun ce su WhatsApp din nan su Facebook din nan Twitter duk abin da aka sani da ake amfani da shi wurin sada zumunta na
an
maida shi dandalin tunan fadan ku yanzu menene ma fita wani irin shawarwari za a ba wa macen da take cikin wannan abin tsindim ku mata kenan ku ma maza me za ku ga yawo maza
to gaskiya namiji maza abin da gamsu ne su tsoron Allah in an baka diya aure ka tana cewa da irin wani kuma za ku tattashi gobe kiyama gaban Allah duk yadda ka zalunci tunda a gaban walinta kai naka wulin da yake wakilin da yake kawo maka aure kai alƙawarin cewa za ka kare mutuncinta za ka bata addini za ka bata kullawa za ka bata gurin zama da abin da ya sauka in ka ci mutuncinta ka tana cewa Allah zai za ku tashi gaban Ubangiji kuma Allah zai nemi matakinta akan ka
to kuma sarakan kishi kun ce da kishiyar gida gara ta waje menene mafita
to yanzu mafita ita ce yanda dai musubafin nan ya faɗa ya ce kowa ya ji tsoron Allah a ji tsoron Allah kuma a rika hakuri duk abinda ba za ka yi hakuri da shi ba to ba za ka cin magaci ba shi hakuri shine duk abinda aka yi sai yake mulmulo katan hakuri sai yake dora akan wannan ciwo in kika dora shi akan wannan ciwo in Allah ya yarda zaki samu mafaka
wato sai kinga bayan abu
sai kinga bayan abu inda kika yi hakuri dan mahaifiyata tana ce mu mai hakuri shike kwance leda
wani irin leda
leda dai wannan da kika sani ba wai ya dafa dutse ya sha roman shi ba be dutse be da huwa kuma roman shi ba zaki sha ba amma dai duk mai hakuri in kika kulle wani ya kulle leda gam kice zaki kunce take gani idan ba ki hakuri ba zaki taba kwance ta ba sai dai ya zata
hakurin nan da muke fadi inga Allah ya magana hakuri amma zaki samu cikin wadansu matan su ci hakurin su ya kare su daina fadin haka hakuri bai karewa hakuri bai karewa in kin ci hakuri ya kare to imanin kuma fa ya kace kida ibada ne dukkan mu dauka ibada muke Allah zai ba mu nata kuma a ibadan akwai jarabawa jarabawa ne shine zai samu samu aljannatu firdaus amma kuma bai hakuri ba kuma to shikenan
sai Allah ya sa mu dace amina
amini dai shawara shine hakuri dai shine babba kuma sannan aure ibada ne kai shi dan soyayya ne duk wata hakoki da Allah ya dora miki ke mace akan mijinki ki kokari ki sauke shi ba yanda za a ce ke kin yi hakuri ya mutunta miki kuma a ce baki da riba kina da riba ba abin da ya kai samun riba ka samu riba a rayuwanka irin kana da hakuri kuma sai shawara akan social media ba ruwanki da wayan mijinki in ya ga dama ya kwana yana uni akan wayan shi ba abin da ya dame ki shine mafita kawai duk abin da yayi an ce kazantan da baka gani ba tsafta ne a wajen ka so baki ga ma abin da yayi ba baki san wa yake nema ba ba abin da ya dame ki ko ma wace ce ta shigo ta gani ita ma yanzu ta kwasa da dadi abin da aka yi miki shi za a yi mata ke dai ki rike ibada ibada kuma shine wannan auren kuma sannan aljannan ki kanki manta shi kike nema a rayuwanki in ba aljanna duniyar ma me za ka yi da ita to amma tunda aljanna kina gargashin mijinki ki kokata ki same shi tunda ke riga kin shiga so ayi ta hakuri
Thank you.
kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana.
Wayo Allah tuwo tuwo
ni sanaro barkan mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau daga bangaren girke-girke. Ayo muna tsani da malama Aisha Muhammad Barafa inda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi?
Namaskar, assalamu alaikum.
Wai gida yau za mu koyi yanda ake yin kwakumeti. Wai gida za ki tanaji kwakwaki da sukari sai dan flebo in kina so. Wai gida za ki nemi kwakwaki ki fasa ta ki tsiyaye ruwan nan ki dako abun goga kuɗewanki ki goga kwakwan nan uwar gida idan ne kanana kike so akwai ki goga kuma me manya manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga kika gama goga uwar gida zaki zo ki sami sukarinki zaki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gogawa idan kika zuba sukarinki daidai wannan daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa kuɗa sai ki dauko tukunyarki uwar gida sai ki dora akan wuta in kika dora akan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogaggar kwakwai da sukari da kika hada sai ki cigaba da juyawa uwar gida kina juyawa sai kin yi hakuri uwar gida dan saboda in kina suya zaki ga kaman kin kosa to kina yi kina juyawa har sai yayi golden brown in yayi golden brown shine ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida. Za mu koyi yanda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya. Abinda uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine flour sai sukari sai dan gishiri sai ruwa. Uwar gida zaki zo ki hada flour ki da gishiri da ruwan ki kwaba kwabin uwar gida ana so ya yi ruwa bayan ya yi ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa ba daidai da daidai. Uwar gida zaki zo ki samu tsinken ki na yin hikima. Uwar gida idan a lokacin ne zaki fara amfani da wannan tsinke sai ki wannan gida zaki sashi a cikin mai sa wutan kadan man yana dan gasa shi sosai ki bashi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko daya sai ki dan bashi ya huru sosai uwar gida. To daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida zaki saka wannan man ki bashi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga dauko shi kina dangwalo wannan kwabi. Uwar gida za ki lura idan kika sa wannan tsinke na kika ki bari ya shiga ciki sosai zaki barshi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya yayi rabi da rabi sai ki tsomo shi ki mido shi cikin mai sai ki saki kina dan sassaka shi haka zaki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki sai ki dan sassaka shi haka zaki ga ya sauka sai ki kara dangwalowa uwar gida haka har ki gama tuyanki zaki riga barin tsinken yana dan yin zafi sannan sai ki dangwalo. Uwar gida wannan tuya ana yin ta ma'amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je office da shi ko a nan gida a sha shayi da shi.
Ba sauraro da hakan fata karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wata ta daidaita mana sauti kuma ta hada shiri baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.